wabarakatuhu. Barkanmu da haduwa a masallacin Modibbo da Hamido da ke cikin garin Yola. Topic da aka ba ni magana a kansa shine hubusi ko kuma mu ce waqafi. Idan zo na ga mutane haka na ce ba kun kuma da topic da za a nagargaji jama'a. Sai zo ka ba da wani topic na fiqhu. Waqafi da hukuncen sa. Amma dai da yake aikin alheri ne kuma muna fatan mu ma mu zama cikin masu yin waqafi insha Allah. Abinda ake cewa waqafi a shari'ar musulunci shine tahbisul asli wa tasbidul samar. Wato ka aje wani abu wanda zai zama ba za a sai da shi ba, ba za a yi gadonsa ba, ba zai dawo wurinka ba, amma abinda za a samu na amfanuwa daga wannan abun ka bashi fi sabilillah. Ko dai amfani addini, ko ya amfani fakirai, ko ɗaliban ilimi, ko baƙi, ko ya amfani masallaci, ko ya amfani wani abu wanda al'umma suke amfana da shi, wannan shi ake cewa wato ainihin waqafi. Misali kaman ka bada wani gida fi sabilillah ka ce fakirai su zauna, ko kuma a bada hayansa kuɗin hayan a dinga ba wa marayu ana ɗaukan ɗawainiyansu, wajen karatunsu da tufafinsu da ci da shansu. Wannan al'amari yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi shi kuma sun ba shi muhimmanci, kuma dukkan malamai sun yi ijima'i cewa wannan aikin alkhairi ne babba wanda ake buƙatar musulmi in yana da hali ya yi irin wannan kafin ya bar duniya. Saboda aiki ne wanda idan ka yi shi ladansa baya yankewa. A nan duniya za a ci gaba da amfani da shi ana baka ladan. Kuma ko bayan ka mutu ma ladan zai dinga samun ka matuƙar ana amfani da wannan. Sawa'un masallaci ka gina ko makaranta ko gida ko makamancin wannan. Sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da aka je yaƙin Khaibar sai aka ba shi wata ganima na gona. To gonar babba ce. Sai ya samu manzon Allah ta sama ce ya Rasulullah. Na samu wata gona a Khaibar ko fili. Ni ban taɓa samun dukiya mai tsada irin wannan ba. Yanzu ka bani shawari ya zan yi da wannan gona. Sai manzon Allah ta sama yake ce masa in shi tahabbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Idan ka ga dama ka bari asalin gonan ya zama tana nan ana amfani da ita, amma amfanuwan ya zama fi sabilillah ka ba da shi. Kowa ya zo yi nomansa fi sabilillah, ko ya zo ya zauna fi sabilillah, ko a ba da hayan gonan a dinga ba da kuɗin ana amfani da shi fi sabilillah. To idan kana so ka yi wannan, sai na Umar ya ce to ni hakan zan yi. Saboda haka sai ya zo ya rarraba ta, ya ba da gonan wato ainihin ga waqafi. Wato ya yi sadaka da abun da ake samu a gonan, kuma yake ba za a sai da ita ba, ba za a yi gadonta ba, kuma ba za a ba wani ita ba. Wannan shi ne ma'anan wato ainihin hubusi. Wato kamar masallaci, idan mutum ya gina masallaci ya gina shi fi sabilillah ba don ya samu wata fa'ida ta duniya ba, sai dai don ya samu lada. To wannan ladan duk lokacin da ake amfani da masallacin Ubangiji Ta'ala zai ba shi wannan ladan, ko yana raye ko baya raye. Yanzu wannan masallaci da muke karatu a cikinsa yanzu nan ana ba wanda ya gina shi ladan. Idan jama'a da yawa ne suka gina, dukkaninsu suna samun wannan ladan, kuma har a daina amfani da masallacin. Saboda haka wannan shi ake cewa wato ainihin waqafi. Wato ka assasa wani kamfani ne na samun lada wanda zai daga darajarka a lahira, ko kana duniya ko baka duniya. Yasa ya zo a hadisi ingantacce, hadisi Imam Muslim, wanda maza su ake cewa idza matal insanu in qada amaluhu illa min salatin. Idan mutum ya rasu duk ayyukansa sun yanke sai guda uku: sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqa mai gudana wato shine abin da ka bari ana amfani da shi fi sabilillah wanda baya yankewa. Ko dai makaranta ta Islamiyya ko ta Alƙur'ani wanda ake karatu wato ainihin a cikin ta, ko kuma ya zamana masallaci ne da ake sallah kuma ake karatu a ciki, ko ta rijiya ka haka ko bohol wanda za a dinga amfani da ruwan, ana ɗiban ruwa kai kuma kana ɗiban lada, ko wani abu wanda yake al'umma suke buƙatansa don amfanin yau da gobe, sai ka zo ka saye shi ka ajiye shi kace a dinga amfani da shi yau da gobe din ka taimaka musu, to don kai haka ladan bai zai yanke maka ba, shine sadaqa jariya. Sai ko qur'ane ne ka zo ka ajiye a masallaci sun zama wakafi, za a dinga ainihin wato karanta su, ko darduma da ka ajiye a masallaci ko taburma wanda za a zo ana sallah wakafi ne, za a dinga baka ladan duk lokacin da aka yi sallah akan taburma har sai lokacin da taburman ta kare. Haka idan buta ka kawo a masallaci ka zo ka ajiye, ko wani drum wanda ake zuba ruwa ko randa, to wannan ladan yana nan yana samun ka duk lokacin da aka yi amfani da wannan har bayan mutuwanka sai randa aka daina amfani da abu. To da haka wakafi wani kamfani ne mutum zai yi na neman lada ko na samun lada, wanda ladan da ba ya yankewa sai randa wannan abun wato ya kare ya yanke. Manzon sun ce idan mutum ya mutu aikinsa yana yankewa sai irin wannan aiki, sai ce ko kuma wani ilimi wato wanda ya bari ana amfana da shi, ko dai ya wallafa littafi za a ci gaba da karantawa, wannan lada ne zai dinga samu matukar ana karanta littafin, ko kuma ya karantar da karatu ana aiki da shi, wannan ladansa ba zai yanke ba matukar ana aiki da karatu, ko a yi recording din karatun yau a maimaita gobe a maimaita, ko a ina dai aka yada ilimin, to yana samun wannan ladan matukar an saurari ilimin kuma wato an yi aiki da shi. Sannan na uku shine ɗa na gari wanda zai dinga maka addu'a, wato shi ɗa na gari idan ka bashi shi ma wakafi ka bari, da aka ce wanda yake maka addu'a ana siffanta maka ɗa na gari ne, ɗa na gari shine mai yi wa iyayensa addu'a. To idan ka bar ɗa na gari wanda ka masa tarbiya ka koya masa addini, to duk aikin ladan da ya yi ko bayan ranka ne ana baka wannan ladan, saboda da kai sababin zuwansa duniya, kuma kai ne kai sababin shiriyansa kai ka masa tarbiya. To da haka duk abin da yayi ko karatun Qur'ani yayi nan bashi lada miliyan da ya kai ma za a baka kaman wannan ladan, in su goma ne su kai karatun Al-Qur'ani lada miliyan miliyan ko kuma lada miliyan goma za a baka. Idan abin nan sallah suka yi yanda aka ba su lada haka za a baka, haka nan in sadaka suka yi, in zumunci, in zikiri, in karantar da ilimi suka yi ko karatunsa, duk wata darajar da suka samu a addinance to kai ma kana da kaman wannan darajar, saboda kai ne kai sababin zuwansa duniya. Amma in ba wanda kai gina shi irin wannan ba, to wani daban in yayi aiki a wani ba za a faka ladan ba, saboda Ubangiji ta ya ce wa Allah ya lil insani illa ma sa'a, wato dan adam ba yi da wani abu da za a bashi na aiki na lada sai abun da ya aikata, sai aka ce to abun da ɗansa ya yi ya aikata shi. Saboda manzo sun ce inna abayba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu la min kasbihi, mafi daɗin abun da mutum ya ci, mafi tsarkin abun da za ka ci shine abun da ka nema da kanka. To yaron kai daga cikin abun da ka nemo da kanka, saboda haka ladan da dai samu kai ma za ka samu wato ainihin wannan ladan. To idan muka lura wannan hadisin ya kasa wato bangare ya kasa abun da za ka ci riban sa wanda ba zai yanke ba kashi uku, kuma kowa da aka sonsa, da aka ce sadaka mai gudana kaga bangaren mawadata kenan, sai su dinga yin wakafi shikenan, kai kuma tanan zaka shiga aljanna kai da Allah ya bawa wadata ya baka ya maka arziki. Sai aka ce ilimin da ake amfana da shi kaga bangaren malamai kenan, saboda kai ko malami ka dinga karantar da littafi kana talibin sa kana koyar da shi kana wa'azi kana kiran mutane zuwa ga tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ma ka bar sadaka jariya ka bar abin da bai yanke ba, saboda ka koda ka bar duniya. Sai na ƙarshen shine bangaren talakawa wanda ba su da kuɗi ba su da ilimi, shine ka bar ɗa na gari ka masa tarbiya kaga kai wakafin sa kenan, saboda haka idan ka bar ɗa na gari kai masa tarbiya ya ci gaba da wato riko da addinin sa, to za a baki lada za a baka lada kamar yadda aka bashi. To da kaga wannan kuma komin talaucin ka kana iya tarbiyyar danka, kana iya sa shi a jiki ka koya masa addini, kana sa shi a makaranta koda baka zama mai arziki ba, ko da baka zama mai ilimi da zaka koya masa da kansa ba, zaka sa shi a makaranta mai tarbiya ta addini kana daukar nauyin sa. So da kai ma kaga ba barka a baya ba kenan. So da ka kowa da hanyar da zai shiga wato ainihin aljanna ta ita. So da ka in wannan ya gagare ka wancan bai zai gagare ka ba, in wancan ya gagare ka wannan bai zai gagare ka ba, kar dai ka bari a barka a baya. Mutane suna nan suna ta gina lahiransu, suna neman lahira, suna gina abin da ko bayan sun mutu za su ci ribansa, za su samu ladansa, kai kuma kana tsaye ka zura ido. Idan kai haka baka yi wa kanka adalci ba. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana hanyoyi na samun wato ainihin lada. Daga cikin hadisan da suke magana akan waqafi, ana kawo hadisin Abu Talha a lokacin da manzon Allah kuma aka saukar masa da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so. Albirru, asalin kalman albirru shine da'a, da'an da za ta kai ka aljanna. Saboda innal abrara lafi na'im, masu da'a suna cikin neman aljanna. Sai ya za kai ka shiga aljanna shine ka samu wani abin da kake so sai ka bada sadakar ka fi sabilillah. To Abu Talha sai ce ya Rasulullah, ya zo jama'a za su waye ya Rasulullah, Ubangiji ta'ala ya saukar maka da alqur'ani, Allah ta'ala yana cewa ba za ka samu wato aljanna ba, mutum bai zai samu aljanna ba sai ya ciyar daga abin da yake so. Yace to ni na duba gonata, na duba dukiyata, sai naga babu wata gona da nake son ta, nake alfahari da ita kamar gona ta Bayraha. Wata lambu ne, lambu ne ba gona wanda za a yi noman damuna ya wuce ba, akwai bishiyoyi dibino a ciki. To da haka koyaushe ana iya samun kuɗi a gonan. Gona ce kusa da masallacin manzala ta sama, kuma shi ma yana zuwa ya sha ruwan gonan ya ci ɗan itacen. Sai ce to wannan gonan tawa ni ita na fi so. Saboda haka ga ta nan na kawo na ba da ita fi sabilillahi fa ba'aha haythu arakallah, ka sanya ta duk inda Allah ya nuna maka. Sai manzala sama ya ce bakhil bakhil, ya ce cap cap za ka malu rabih, wannan dukiyar ta yi riba, wannan dukiyar ta yi riba. Sai ya ce amma ara anta ja'alaha fil aqrabin, ni na ga ka ba ƴan uwanka ita. Saboda yayi waqafi ana ba ƴan uwa, dan ka ma kana iya masa waqafi, ka ware masa wani ne ƴaƴanka da jiko ka ce wannan family house ina bar shi waqafi ne, in na mutu kar a riba shi gado, in ne bai wuce kashi ɗaya cikin uku ba na dukiyanka shikenan sai a bar shi, da ƴaƴanka da jikokinka da kowa zo ya dinga mora. Ko ka ware wani wuri ka ce waqafi ne na yaranka, a dinga ba su kuɗin hayan, ko su dinga amfani da shi. Kowa ya zo ya zauna, in yayi gida nasa na kansa ya fita, kaninsa ya zo ya zauna, in shi ma yayi gida nasa na kansa ya fita ya barwa wani. So da aka yace to ni ina ganin ka riba wa ƴan uwanka gonan, kuma gona ce kamfani ne. So da aka yazo yace ita ya Rasulullahi zan yi haka, sai ya zo ya dinga riba kai a yanka maka nan gonan dibino ne, ya ishe ka ka je kai ta sai da dibino ka samu ka rike gidanka ka samu jari, wannan ma a yanka masa. Wannan yace har ƴaƴan bakwanunsa sai da suka samu, kanninsa, yayunsa, bakwanunsa, kawuninsa, har ya dawo ƴaƴan bakwanu yana ba su. So da aka yi riba ta ga makusantansa. To kaga wannan ita ma wata sadaka ce jariya. To Ibn Rushd Al-Hanbali yana cewa hubusi sunna ce tsayayya, wanda manzala ta sama ya yi aiki da ita, ko musulmi sun yi aiki da ita bayansa. Wato manzo Allah ya yi hubusi, kuma musulmi sun yi aiki da wato ainihin hubusi. Sannan kuma Ibnu Jabir bin Abdullah yana cewa ma alamu ahadan kana lahu malun min al-muhajirin wal ansari illa habasa malan min sadaqatin mu'abbadatin la tushtara wa la tuhab wa la turas. Yace ban ga wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da dukiya ba, ko cikin muhajirin wanda suka hijira daga Makka suka zo Madina, ko kuma waɗanda aka samu a Madina su ne Ansarawa. Yace wallahi babu wani mutum da yake dukiya face yayi hubusi, wato yayi waqafi, sai yayi ware wani dukiyansa, ko gona ko gida ko fili. Yace wannan na bada shi fi sabilillah, ba za a sayar ba, ba zai shiga gado ba, kuma ba za a ba wani ba, na bada shi talakawa su yi amfani da shi, ko a yi aiki da shi na addini, ko a gina masallaci da shi fi sabilillah. Ladan nake so a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Da kenan sahabbai suna yin waqafi, duk wanda yake da dukiya yana yi. Sai na mawadatan mu ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka gina gidan fakirai, gidan baki, hubusi ana yin na baki ma, idan an ba ko ya zo wanda bai da masauki sai a ce to a sauke shi a wannan wuri ne in ya gama zaman sa ya tafi ba ba ko wanda zai zo na fa shekara ɗaya shekara biyu ba wanda zai zo ma bai gida ba dan kwana uku sati ɗaya zo wani bukatun sa sai a ce to wannan gidan wakafi ne wato in kana da arziki zaka iya guest house wanda wakafi ne sai ka ce to duk wani malami da zai zo yayi karatu wannan masaukin sa ne duk wani taro da za a zo ayi na addini to bakin su zo ko kuma wasu fakirai da suka zo zumunci ba su da inda za su sauka su su sauka a wannan gidan sai ka gyara shi kai furnishing din sa ka sa mai gadi da mai gyara gidan yana tsaftace shi wannan shi ma wakafi ne ko bayan ka mutu za a dinga kai maka wato ainihin wannan ladan zaka dinga samun ladan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato shi dai dan adam in Allah ya masa dukiya ya kamata hankalinsa ya dawo akan cewa wani abu zai yi ne wanda zai samu aljanna da sababinsa me zan yi akwai sadaka akwai zakka akwai taimakon iyaye akwai kyautatawa iyalai akwai sadar da zumunci akwai haƙƙin makwabta akwai miskinai da suke kewaye da kai sannan kuma akwai wakafi wanda ko bayan ka tafi kuma za a dinga amfana da shi ubangiji ta Allah ya ce ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah mutum ya din nazari ya ga wani aiki yayi wanda gobe kiyama zai ci riban sa wanda zai zama sabbin shigansa aljanna ya zama sabbin tsiransa daga wutar jahannama ka duba kaga to in ka tafi mai kabari na lada wani lada kabari bayan ka me zai faru bayan ka in ka tafi ka duba ka gani ku ji tsoron Allah Allah yana faida abin da kake aikata idan ka baro magada dukiya mai yawa baka da wani tabbas dukiyar nan za ta amfane su ko za su zama masu kuɗi su kai ma irin ka ba tabbas domin da yawa akwai masu hali da suka bar wa ƴaƴansu da iyalansu dukiya bayan sun rasu yaran suka zama talakawa rike gidajen su ma ya gagare su suna nan da yawa to me za ka yi ne na gatan kai wa kanka gata shine kai aikin fi sabilillahi ka gina masallatai ka gina makarantu ka gina wurare na addini da abubuwa da zai amfani al'umma na yau da gobe to kai ka bar wa iyalinka kuma daidai gurgudu saboda haka ko da ma nasun bai yi ba to ai kai dai ka naka kan yayi sannan kuma idan ya zamana Allah ya kaddara musu za su yi arziki wallahi ko ɗanka bar musu za su yi arziki kuma kai ma kila ba gada kai ba nema ka fara daga zero ka fara nema har ka zama haka wani daga dako yake fara daga tura wheelbarrow har ya zai zama mai kudi wani daga talle har kan sai kode ba gashi akan saboda daukan ka amma zai zama mai arziki so da ka yaranka za su iya zama masu arziki babban shine ka musu tarbiya in baka musu tarbiya ba ko ka bar musu dukiyan ba wani amfani da zata musu za su almabozarantar da ita za su lalata ta a wayi gari bawan ba dukiyan kuma babu tarbiya so da ka babban abin da za ka yi wa ɗanka ƴaƴanka shine ka musu tarbiya shine babban alherin da za ka yi musu to idan ka samu wannan kuma ba sai ka bar su da talaucin ba sai ka bar musu daidai gurgudu in masu arziki ne suna ɗan jujjuyawa kuma za su zama wato ainihin masu arziki to sannan idan an yi wakafi akwai bukatan a kula da shi a kula da wakafin kafin mu zo kan rukunin wakafi shi wanda zai kula da wakafi wajibi ne ya zama mukallafi wato baligi mai hankali yaro karami ka bar masa wakafi lalata shi zai yi ko dukiyar babansa ne kai ko dukiyarsa na gado ba a baki sai an tabbatar da ya yi hankali ya balaga tukunna haka ne amma wakafi ba a bashi kula da wato ainihin wakafi saboda haka sai mai hankali sannan dole ya zama adali wanda zai sarrafa wakafin nan yadda ya kamata zai dinga kula da shi kada wakafin nan yana kawo kuɗi maimakon a riba a fakire ya dinga riba wa kansa ko shi da iyalinsa haka dole sai ya zama mai adalci mai tsoron Allah domin akwai ka'idodi da ake bayarwa na wakafi duk inda aka ba da ka'idan to wajibi ne a bi wannan ka'ida din so da haka ya zama kuma musulmi ya zama wanda zai iya sarrafa wakafin yadda ya kamata idan makaranta ne ya iya kula da makaranta in masallaci ne ya iya kula da masallaci in rijiya ne zai iya kula da ita in wani gida ne na marayu yana iya kula da su yana iya daukan haya yana da amanan da zai dauki kudin hayan ya biya wa marayun kudin makaranta ko a aurar da marayun idan sun isa aure ko makamancin wannan so da haka sai in ya cancanci a bashi zai iya rike abun zai iya sarrafawa amma ko da a ce adali ne idan bai zai iya rikewa ba to bai kamata a bashi wato wakafi kula da shi ba sannan musulunci ya yi ta mai kula da wakafin nan a biya shi da abin da ake samu na wakafin kudin hayan wakafin a dinga shi ma bashi wani abu a cikin gurgudun aikin da yake yi tunda ya bada lokacinsa domin kula da wato ainihin wakafi to sai rukunin wakafi rukuni na farko shine siga wato lafuzan da suke nuna wannan abu ka basu ka bada shi wakafi ko aikin kai nuna haka mun da sa ake farawa da siga saboda a wajen Hanafiya su siga ma kawai shine rukuni menene siga shine al-ijab kace wannan gidan nawa wakafi ne shikenan daga nan in kare su ba za a zo a ce da raba gidan gado ko a faida shi a raba kudin ba shikenan sai a sarrafa shi a yinda kace in kace kudin haya ne za a dinga ba bayin Allah suna amfani da shi ko taimakon addini sai a yi haka idan kuma kace za a dinga zama ne fakirai su dinga zama wanda ba sa iya biyan kudin haya ko kuma baki ko gidan marayu za a mai da shi duka da yana nan za a dinga ainihin sarrafa shi yanda wato ainihin ka faɗa ko kuma kai nuni izuwa ga wannan ko baka ce wakafi ba kace wannan gidan fa ni na bashi fi sabilillahi ne kai kila baka san ma kalman wakafin ba wannan gidan ni na bashi fi sabilillahi ko na mutu kar a faida shi wannan gidan a barwa zuriyan wanda su dinga zama a gidan ko na mutu kar a sa a gado ko ka rubuta a rubuce wannan gidan wakafi ne ko bayan rayuwa na ko kuma a aikace aikin kai nuna haka idan ka zo kai gini sai ka ce nan masallaci ne shikenan ko baka ce mana wakafi ba mun san masallaci babu mai mallakan sa ubangiji ta'ala shi ne kawai yake mallake da masallaci saboda haka sai a dinga sallah fi sabilillahi babu wanda za a tsare a hanya a ce zai shiga masallaci sai ya bada 1000 kafin ya yi sallah babu wannan saboda masallaci kowa ya san cewa wakafi ne na Allah ne ko a gidanka kai shi ba naka bane baka da iko da shi ba za ka hada wani zuwa sallah ba sai dai in dan ta'adda ne zo zai shiga wannan kuma al'ummar masallaci ma ba za su yadda ba to da haka kaga abu ne na ubangiji ta'ala ma'ana wakafi dai kayan Allah ne idan kai shi ka ce wannan makaranta ne za kunan nan ajujuwa za a mai da su a dinka karantar da ya bilillahi wannan wurin taruruka ne na addini wannan wajen wa'azi ne wajen sauke baki ne ƴan uwana su zauna a wajen ko zuriyan wani na ba su yi ta zama a wajen har mutum ya mallaki nasa to in kai wannan ma wannan shine shiga na wakafi kana faɗa haka shikenan bayan kare su babu wani wanda zai ta da kayar baya ya zo ya ce za a kai da wannan wajen don ba a kai da wakafi kai ma ba a yadda ka kai da wakafi ba in ka riga ka faɗa shikenan sannan ba za a yi gadonsa ba kuma ba za a bawa ba za a ba wani ba a irin yanzu idan ka ce wannan wurin wakafi ne in dai ba masallaci ba to ka zo ka nemo lauya a yi rubutu a kawo shaidu a rubuta cewa wannan wakafi ne domin in ba haka ba to bayan ka mutu in ba sa aka yi ba ƴaƴanka za su tashi su ce ai wannan wurin ba wakafi ba ne wurin babansu ne domin ya sha faruwa masallaci ne kawai ba a rikicinsa shi kan masallaci ba wani wanda zai zo komai tsagerancinsa ya zo ya ce zai sai da masallaci ai na babansa ne kaza kaza ko a sashi a gado ko ana yin haka yana da wuya amma fa ni akwai wanda na sani ya sai da masallaci kuma a Najeriya a ƙasar nan kuma malami ko mu ce wai malami ne ya gina masallaci irin wanda ya kawo dai amma shi ita goranci ginawa sai ya samu matsala da kwamitin masallaci aka tada rikici suka ce su ba sa son su alimanci don yana kawo musu fitina a masallaci shikenan sai ya ce to in ba sa son sa a wannan limancin sai dai su biya shi masallacinsa shine suka yi ciniki da shi na masallaci suka ba shi kuɗi ya bar musu masallaci kaga wannan ba ya halatta kuma ya sani ba bai sani ba son zuciya ne kawai kaga wannan ba a yi la yuhabu wa la yushtara wa la yuha ba a sai da shi ba a ba da shi kyauta kuma ba a kadonsa mallakan Allah ne shi wakafi mallaka Allah to amma abun da ya shafi sauran wakafi ko makaranta ne ana samu wanda daga baya bayan baban su ya rasu sai su ce ai wannan makarantan ta baban su ne a riba gado bayan baban su ya ce wakafi ne to maganin sa shine a rubuta a rubuta a rubuce da sa hannun lauya kana da kofi a ofisin lauyan akwai fayil ɗinka da kofi da komai to ko yaro ya tada rigima bayan ka mutu sai a je a nuna takaddun nan shi kina a ci gaba da sarrafa wakafi in ba haka ba zai haramta maka ladan da za ka dinga samu to da haka duk mai wadatan da ya yi irin waɗannan abubuwan to lallai ya dinga rubutawa wani wani bawan Allah da yake da irin wannan addiwa na bashi shawari nace dukka ka je kai takaddo kuma ƴaƴanka su yi signing su ne shaida su ne shaidu cewa wannan abun wakafi ne yaje haka tare da sa hannun lawyer kaga in danka shine shaida abin sai zo yace ba haka bane kaman da ya kamata a yi kenan saboda ba a sai da shi sannan sai wanda ya wakafin mai yin wakafin shine rukuni na biyu domin dole sai an samu mai wakafi kafin a samu wato wakafi to shi mai wakafin yana da shuruɗe ne shi yasa za mu kawo shi dole ya zama ahlan ne litabarru a shari'ance ya halatta yi alheri da dukiyarsa ya halatta yi kyauta da dukiyarsa ko ya yi sadaka da dukiyarsa to nan ne zai iya wakafi da dukiyarsa kenan dole ya zama baligi wanda yaro karami yaro ne baban sai mutu ya bar masa gidaje da filaye ina dan shekara 10 ko 11 ko 12 balaga bare sai ce wannan gidan na ba da shi wakafi wancan na ba za ya dawa don kila in ya balaga ya ce ai yan uwansa baffanonsa sun cuce shi suna ta ganin yana sadaka da dukiyarsa ba su taka masa birki ba to da haka bai kai yayi wannan ba sai ya ce a ka bari tukun sai ka girma in ya ce a wannan ka ya ce a ka bari tukun nan ka girma sai ya balaga to da haka yaro baya wakafi kusan da wannan kada a bar maka yara marayu da dukiyansu yaro ya zai ce a dauki abinan fili na nauri kaza a dau miliyan 10 cikin gado na aje a gina masallaci ka je ka ci aikin alheri ne ba za a hana yaro ba ana hana shi ana hana shi don bai kai yayi wannan ba ina bada muna bayyana ko ya je sai wani gida ko wani gidansa ya bada ce sai shi kawai ya hakura ma ba bukatan gida ya bada gidan fi sabilillah wanda ya gada ya zama kafi kar ka yadda da wannan ka ce a ka bari sai ka girma shi ne ka'ida sannan na biyu ya zama mai hankali kar ya zama mahaukaci idan mahaukaci ne ko ya ce ya ba da gidansa wakafi ko wani wuri nasa ko shagunansa ba za a yadda da wannan ba saboda bai san me yake faɗa saboda ba za a yadda da abin da wato yake faɗa ba sannan kuma ya zama na ɗa ba bawa ba domin bawa dukiyarsa dukiyar mai gidansa ne ba tasa ba ne da shi da mai gidansa duk na mai gidansa da dukiyarsa duk na mai gidansa ne saboda haka in ya ba da dukiyar mai gidansa ne to baya yi sannan ya zama a cikin zaɓi ba tilasta masa aka yi ba idan aka zo aka tilasta masa aka ce dole gidan da yake ciki sai ya ba da shi wakafi ko gidansa na wuri kaza sai ya ba da shi wakafi ko hukuma ne ta tilasta masa ko su yi ta'adda to wannan ba zai zama wakafi ba bai zai zama wakafi ba saboda haka idan aka tilasta masa gida yana nan a nasa saboda rufiya abin nan inna la tajaza an ummati fima haddasa bi anfusa ma lam tatakallam au ta'amal ba shi nake nema ba inna la tajaza an ummati abin al-khata'u wan nisyan wa mastaqri alayhi inna allaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastaqri alayhi Allah ya kisa al'umma ta abin da suka kuskure ba zai kama su ba da abin da suka manta da abin da aka tilasta musu ko da ya yadda ya ce ya ba da gidan wakafi fi sabilillahi in dai tilasta masa aka yi to bai bayu ba saboda haka za a mayar masa wato kayansa daga baya sannan haka nan har ya zama mahajuri majuri shine wanda aka sawa takunkumi da dukiyar idan ya zama na wawa ne to ko ya balaga dama ba za a bar shi ya sarrafa dukiyarsa ba saboda sai Allah ta ce wa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalan sai kun tabbatar da wayonsu kafin ku ba su to da ya balaga dukiyarsa ne amma da ya balaga sai ya zama wawa ko ya gada ne ko meye ma yayi yanzu idan ya zo ɓarnata dukiyar zai yi ina mai ɓarnan dukiya inda ake gane wawa shine sai banza sai wofi ya ɓarnata nan ya lalata wannan ya lalata wannan to wannan ba za a bashi ba za a bar masa dukiyarsa ba za a sa masa takunkumi duk abin da zai sai da izinin waliyinsa to shikenan sai zo ce gidansa na kaza ba da shi wa kabi sai ce a'a ba kai wannan wayo ba tukun ka bari kai wayo saboda haka ya bari sai ya zama mai hankali ba wawa ba sannan sai a karba ko kuma ya zama mahajuri ne bi falasin wato amma takunkumi ba zai amfani da dukiyarsa ba saboda waso su saboda ainihin bashi ya masa kanta bashi ya kewaye dukiyarsa kuma masu bin sa bashi sun je sun kai shi kotu alƙali ya ce to yanzu ya dakatar da aiki da dukiyarsa iya gidan da yake ciki kawai da dan motar hawansa za a bar masa amma ba za a bar masa sauran dukiyarsa ba har sai an biya waɗanda ake bin bashi ko a rage musu bashi to shi yana cikin wannan takunkumin an ce kar ya sarrafa dukiyarsa sai kawai sai ya ce gidansa na kaza ya ba da shi wakafi to bai zama wakafi ba saboda ai dukiyar ta yanzu ba a hannunsa take ba, dukiyar ta tana hannun wato hukuma saboda haƙƙin wasu, saboda haƙƙin wasu. To sabanin mutumin da ake bin sa bashi kafin a kai shi wajen alƙali, idan ana bin ka bashi miliyan 20 sai kuma kana da gidan miliyan 10, to sai kace wannan gidan ka ba da shi wanga fifi sabilillah, to bara a ce waqafin bai yi ba, saboda ai ba wai an maka takunkumi kar kai aiki da dukiyanka ba ne. Waqafin yayi amma ka je ka nemo miliyan 20 na wannan mutumin ka bashi, saboda haka sai a sa ka aikin kuɗi kana yi kana biyan wannan bashi. Amma idan an kai ka kotu alƙali ya hana ka sarrafa dukiyanka, to wannan idan kai waqafinta ba za a yadda da wannan waqafin ba, domin haƙƙin waɗanda suke bin ka bashi ya riga ya wato ainihin shiga. To sai kuma waqafin mara lafiya, idan mutum bai da lafiya, rashin lafiya da ake tsoron zai mutu, to shi ma baya waqafi da abin da ya ga dama. Idan yace gidansa na kaza waqafi ne, to sai a duba a gani wannan gidan ya wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyansa ko bai wuce ba ko bai kai ba. Idan ya wuce to ba za a yadda ya zama waqafi ba, sai a ɗabi iya abinda bai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyansa ba. In kuma bai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyansa ba, sai a yadda ya zama waqafi, domin wannan yana matsayin wasiki ne. Idan mutum bai da lafiya, rashin lafiyar da ake tsammanin zai mutu, to ko kyauta yayi tana matsayin wasiki. Saboda Abdullahi abin nan Sa'd ibn Abi Waqqas manzala ta suma ya je ya gaida shi bai da lafiya a Makka, ya je ya gaida shi saboda rashin lafiyar, sai ce manzala ta suma wallahi ni ina tsoron kan da mutu a Makka, wato ba son ya mutu a garin da ya yi hijira ya bari ya koma Madina. In zai rasu ma dai ya fi son ya koma Madina ya rasu a can, domin wancan koma ƙauransa komawansa Madina ya ba shi daraja yana cikin muhajirun. To shi gani yake in ya mutu a Makka fa kamar hijiransa ba ta cika ba, shikenan. Amma dai ya ji tsoron zai mutu a Makka ɗin, har yana gaya manzo sama yanzu za a tafi duka a bar ni a Makka, ina tsoron kada ya mutu. Manzo ya ce wataƙila a barkan ma ka samu lafiya har ka amfani wasu jama'a ma, kai har ka je yaƙi ma ka bugi kafurai, kuma daga baya ya samu lafiya ɗin. To amma a wannan rashin lafiya ne ya Rasulullah, ni mutum ne mawadaci kuma babu mai gado na sai ƴata kwaya ɗaya. To idan na bari ita kadai ta gaji duka wannan dukiyar, ko a bata rabi ya mata yawa, yanzu zan iya sadaukar da kashi biyu cikin uku na dukiyata. In kasa uku, misali in miliyan 90 ne ya bada miliyan 60, wato ainihin sadaka miliyan 30 kuma ta gaji rabi. Manzon sama ce a'a, baka da wannan daman, ya yi yawa. Sai ce to zan iya raba dukiyata biyu na ba da rabi sadaka ta yi gado a cikin rabin. Manzon sama ce a'a, ya yi yawa. Ya ce to zan iya kasawa uku na ba da kashi ɗaya sadaka na bar kashi biyu ga gado. Manzon sama ce fa thuluthu wa thuluthu qalil, kashi ɗaya cikin uku yana da yawa shi ma fa. Innaka antazara warasataka aghniya khairu min antazarahum alatay takaffafuna an-nas, kabar mawada, kabar ainihin magadanka mawadata shi yafi akan kabar su talakawa ko miskine su zo suna bara suna miƙa hannu a taimaka musu fi sabilillah. To amma dai bai hana shi ya bada kashi ɗaya cikin uku ba. Kaga kashi ɗaya cikin uku wannan zai zama mai wasiki ne wanda zai iya amfani da shi don ya samu lada, ya bada shi don ya samu lada. Kashi biyu kuma ita wannan yarinyar sai a kasa biyu a bata rabi, rabin kuma ba sauran magada. Saboda haka kenan, idan kai wasi, idan baka da lafiya kace kai waqafin dukiyarka, to sai a duba a ga idan bata wuce kashi ɗaya cikin uku ba a zartar da shi. In ta wuce kuwa ba za a zartar ba, sai a yanki iya abinda ba zai wuce kashi ɗaya cikin uku ba, sai a bada wato ainihin sadakansa. Kenan duk kyautar da mutum zai yi ko wani alheri da mutum zai yi, in yana rashin lafiyar da ake tsoron zai rasu, to ya zama wasiti ba zai wuce kashi ɗaya cikin uku ba. Amma idan lafiyansa kalau ko rashin lafiyan ba a tsammani zai rasu, ko dukiyansa ya bayar gaba ɗaya fi sabilillah, shikenan. Ba wanda zai taka masa birki ya ce bai zai yi hakan din ba, saboda babu wani haƙƙi na wani da ake hararo cewa wato ainihin zai shigo. To sannan abu na gaba shine waqafin wato shuwagabanni. Su ma shuwagabanni suna iya waqafi daga dukiyar baitul mali, a ce gwamnati ta yi ta gina masallatai a gari, ko ta yi ta gina rijiyoyi wanda za a amfana da su ko irin hanyoyi duka wanda ya halatta kaga hanya ma wakafi ne ai kowa zai amfana da ita to ba wannan ba wannan kamar idan an sani ya halatta a dukiyar gwamnati a diba a gina masallatai saboda masallaci wakafi ne kaga wuri ibada ne tsatsa ko makarantu na addini a gina su fi sabilillah amma da dukiyar baitul mali ya halatta kuma yanzu akwai gwamnonin mu da suke yin wannan musamman gwamnonin da zaka samu 100% musulmi ne a jawayen su kuma su suka fi yawa za ka ana ta gina masallatai ana ta gina makarantun wato ainihin addini kuma daga cikin dukiyar gwamnati a rubuta ai komai cewa wannan abu an yi masallaci ne da shi to wannan halal ne kuma ko da a ce ba duka jihar musulmai bane ana iya yi amma kai a matsayinka na musulmi ba za ka gina coci ba sai ka gina me sai ka gina masallatai idan zai tada kayar ba sai kai asirrance ka gina masallaci bi sabilillahi amma ba za ka gina me ba za ka gina coci ba saboda coci wurin da ake zagin Allah ne ana cewa Allah uku ko to kaga baya halatta sannan akwai shuruɗin da shi ne wakafi in ya ga dama zai sa kuma dole a bi wannan shuruɗin shine idan ka gina gidan nan ka ce wannan wakafi ne fakirai kawai kake so da miskinai to iyakacin su za a bawa su zauna a ciki zuwa wani lokaci in sun fita wani ma ya zauna ko kuma hayan a dinga ba su in ka ce kudin hayan za a ba da shi wa wato fakirai ko a biya wa yara marayu makaranta ko a rike yara marayu wannan duka kana da wannan dama kai za ka iya gina gida ko shaguna ka ba da hayansu ka ce waɗannan shagunan wakafi ne ga makarantar islamiya ta kaza duk hayan da ake karba sai a dinga ba wa islamiyan ana ba da karatu kyauta ko kuma a rage wato school fees din ya zama ba da yawa za a dinga bayarwa ba ana biyan wato ainihin malamai sai zama ana biyan malamai albashi a ciki ko ka gina gida ka ba da hayansa ka ce wannan gidan wakafi ne na masallaci kaza sai a daina bara a masallacin ko saboda haka za a yi bajet na masallacin na shekara kudin hayan kuma za su iya isa shikenan sai a sa account din masallaci sai zama ana ba da wato ainihin ana sarrafa wannan kudin a masallaci duk abin da ya mutu a masallaci a canja fanka ne bob ne ko speaker ne ko man generator ko albashin da ake biyan liman da ladan da masu kula da tsaftar masallaci da sauransu duk a cikin wannan kudin za a dinga biya kaga wannan shi ma wani abu ne wanda mutanen mu ba su mai da hankali a kansa ba za ka gina masallaci amma ba za ka gina masa abin da zai dinga kawo masa kudi na kula da shi ba ka bar wa mutanen anguwa su ko miskinai ana bara fi sabilillahi a gama zagayawa a ce an samu 300,500 to da za su rike masallaci ka gina banɗaki babu kuɗin da za a ɗauki wanda zai dinga wanke banɗakin nan sai kaga toilet ɗin in wani ya zo yana shiga zai fita ya kamata a ce an ɗauki hayan abin nan wasu aiki ana biyan su albashi idan mutum ya shiga ya fita kawai a je a wanke masallaci duk bayan awa ɗaya a je a wanke banɗakin masallaci masallacin Makka da Madina ba haka wani kana fita wani na shiga duk bayan 'yan mintoci ana wankewa ana kula da shi tsaf amma galibi mu masallacai abin nan banɗakan masallatanmu za ka samu cewa dutti wani sai a yi sati wani zai doji da waye wurin fitsari ba daɗin shiga mana ya kamata ko taimakon ne zai fi sabilillahi ma wanda ya gina bai ba da wani abu da za a dinga yi ba a dinga yi ana gyara waɗannan wurare to kuma wasu kuma abin da suke yi idan an gina banɗaki guda 8 a masallaci sai a zo a kulle guda 5 sai a buɗe guda nawa guda 3 sai a ce to ai guda in an bari duka za a lalata su sai a zo ana ta layi wani har jami ya wuce shi bai samu ya shiga banɗaki wanda ma ba dabara ba ne to an yi su dama don a yi amfani da su ne kuma an zo an kulle su mai aka yi an zo ana ta layi wani fitsari kamar zai fita a wandon sai yana bin layi kuma alhalin ga wani nan wanda zai ko su banda akan da zai iya shiga abun da ya zama wajibi shine a ɗauki masu kula da shi kawai shi kullum yana banɗaki za ka same shi kila bai wuce 20,000 za ka ba shi ba kawai yana tsaye kawai wani lokuta ne aka fi samun jama'a kamar magariba isha yana tsaye a wurin kawai da zaran wani ya shiga ya fita ma ya duba ko ya fulo shi bai ba shi ya fulo shi din kuma ya gyara wurin wannan ma ya shiga a haka in an rufe masallaci da safe bayan asuba ya zo ya share in an yi azhar ya zo bayan la'asar ya zo amma tsakanin magariba da isha ko daga la'asar zuwa bayan isha yana tsaye a wurin yana wankewa na bangaren mata a sa mata suna yi ana biyan su to idan da za a ce akwai kudade da aka ware wa masallacin na wani wakafi na haya wanda ake yin wannan aikin kaga da an huta da neman taimako ko kuma a ce a ba za a iya daukan noyin wanda suke wannan aikin ba wannan shine abin da ya kamata yi kada banda kan masallacin mu su zama abun kyama masallaci kuma a dinga kula da shi shi ma da irin wannan wato wakafi din sannan idan har wakafin ka kace daliban ilimi zalla za a dinga saukewa a gidan to iya so ne fa sune zalla lokacin da muke madina ban san ko har yanzu akwai ba ina ga akwai har yanzu akwai gidajen da wasu suka bar fi sabilillah daliban madina kawai ake saukewa gidajen masu mata kawai su ake saukewa a gidajen kawai shi ladan kawai yake so ya bawa jami'a wayannan gidajen in wannan ya gama a zo a sauke wannan wannan ya gama ba hostel ne na cikin makaranta ba na waje kai har wayanda ba su da mata akwai inda ake sauke su to kaga akwai bukata a samu wannan zaka ga makaranta an yi ta tana bukatan hostel kuma ba mu akwai bukatan mawadata su zo su gina a ciki ko su yi su ce su ma da wakafi fi sabilillah idan ka je ka gina ajujuwa kace wannan kudin ajujuwa nake son a gina min a makaranta ta kaza to iya nan ne shi ne sharadin ka wannan ajujuwan za a gina in kace masallaci masallaci in kace abin nan kudin hayar ne ba zama za a yi ba kudin hayar ne za a dinga ba wa makaranta ko a ba wa masallaci to abin da za a dinga yi kenan to da haka dai duk sharadin da mai wakafi yayi to za a bi masa wannan sharadin ko da bayan wato an yi rayuwarsa ne ba za a canja masa ba sannan idan ka sharɗanta wani abu wanda yake na haramun to ba za a yi maka ba misali sai ka ware wani gida ka ce wannan a dinga shan giya ka ba wa ƴan giya kyauta su zo su sha giya to wannan ba za a yi wannan ba kwace gida za a yi sai a ba wa ɗaliban ilimi idan ka ce wannan gidan ka ba wa masu kiɗa da rawa da sharhodiya da nuna tsiraiti nan ma ba za a yarda da wannan ba kenan duk wani abu dai in na haramun ne to wannan wakafin bacecce sunansa kuma hukuma ba za ta wasu ainihin kyale ka ba don zai haifar da ƴan ta'adda ne kawai a gari rukuni na uku shine wa'inda aka yi wa wakafin wanda aka yi wakafin ko zai zama wani mutum ne ayyanenne ko wasu siffa ne in na ce wannan gidan wakafi ne ga Zaidu da shi da zuriyarsa shikenan sai su ci gaba da zama da ƴaƴansa da jikokinsa da jikokinsa kowa wakafin ya zama fi sabilillahi nasa in kuma siffa ne na ce fakirai to ko da fakiri za a iya bashi in gidan ya cika sai a ce to ya cika sai dai in wani ya fita haka nan idan daliban ilimi aka ce a bawa kuma kamancin wannan ko kuma a bada wakafin ga wata jiha wani bangare na addini shine kaman bayanin da dai da zuwa bawa masallatai ko a bawa wato ainihin makarantu ko ta santa na addini ko wani daki na taro ko makamancin wannan dinga yin karatu ko a dinga riba wa malamai masu wa'azi ko a duba wasu wanda su sun sarrafa rayuwarsu duk hidima wa addini ne ba sa da ma lokacin neman kuɗi sai a ce to a sa musu albashi a cikin wannan wakafi din duk abin da ka faɗa shine za a yi idan ka yaka kai taimako na addini ubangiji ta ala ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan a taimaki mutane akan abin da yake na da'a da tsoron Allah ba abin da yake na wato ainihin saba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sannan wanda za a ba wa wakafin ya zama ya cancanci a bashi ba za ka ba wa kafiri alkur'ani ba ka ce ka bashi wakafin alkur'ani amma kafiri da ake zaman lafiya da shi zimmi wasu malaman suka ce ana iya bashi wakafin gida ka ce na baka ka zauna fi sabilillah to da yanzu da kafiri yana jin jin wayan ka dauko abinci ka bashi za ka samu lada tunda dabba ma in ka bata za ka samu lada so da haka in ka zo matikar ba kafiri ne mai yakan musulmi ba in yana yakan musulmi to ba za ka karfafa shi ba wannan to kaga amma ba za ka dauki qur'ani ka bashi ba sai masa ka bashi qur'ani wakafi me zai yi da shi bi halatta ya mallaki qur'ani ba to da haka wanda ya halatta ya mallaki qur'ani shine wanda zai daraja alqur'ani kuma ya karanta shi za a ba ko musulmi ne don dan iska ne ba za a bashi wakafin qur'ani ba domin bayan da zai da su wani kanta su ma zai ba za a yadda da wannan ba to da haka ya zamana cewa zai iya mallakan abu to ko da wani gini ne yana iya mallakan wannan abun yana iya mallakan sa saboda haka duk dai wani abu na wakafi to shi ma ana iya bashi wakafin da zai dinga wato ainihin rike shi yanzu sai ka zo ka gina masallaci sai ka samu wani fili sai ka gina masa shaguna kuma shikenan da haka ake da an huta shaguna ne an ba da hayansu sai su rike wato ainihin masallaci sannan kana iya yi wa ƴaƴanka waƙafi da jikokinka da jikokin jikokinka duka babu matsala. Sannan ku akan kanku idan babanku ya rasu kuna iya ware wani abu ku ce waƙafi ne, ko dai kun yi wa kanku ko kun yi wa babanku. Misali galibi irin abin nan family house sun yana da wasu gidajen, amma akwai wani gida wanda nan ne iyayen suke zaune, to ana iya barin sa a ce to wannan gidan mu bar shi waƙafi mana wa mahaifinmu, Allah ya bashi lada. Duk in magadan sun yadda shi kenan, kowa yana da haƙin ya zo ya sauka a wannan wajen. Duk yarinyar da aka sako daga gidan mijinta ta samu inda za ta zo ta zauna, ya zama gidan mamanta, ya jikunanta duk su zauna kyauta, su ma yan sun rasu wasu su zo su zauna a haka. Saboda haka dai gidan shi ba za a riba shi ba, zai zama wato waƙafi. In kuma wasu ba su yadda ba, to dole a riba gidan, ko ana tsoron nan gaba za a iya samun rikici a riba kowa ya samu nasa, sai a ajiye babban yaya a wannan gidan, kila shi zai tarbi dukkan waɗanda za su zo daga cikin wato ainihin ƴan uwa ko ta hidima da za a yi wato na ƴan uwa. Sannan kuna iya kuma ku ware wani wuri ku ce wannan waƙafinku ne, kun yi waƙafi wa kanku, shikenan zai zama waƙafi. Wato kamar yadda kana iya wa kanka sadaka, kana iya wa kanka waƙafi, kana iya wa wani wanda ya rasu naka sadaka kuma kana iya masa waƙafi. Za ka ga an raba gado wasu sai ka sun haɗa kai sun ce to wannan wuri, wannan kuɗaɗen bari mu gina wa babanmu masallaci waƙafi, shikenan kuma za a dinga kai masa ladan wannan waƙafi na masallaci ɗin. Wasu masu tunanin suna yin haka, to za ka ga wani yana da dukiyan amma har ya bar duniya bai wani abu wanda zai kai masa lada ba. To da haka ƴaƴansa sai su yi tunanin ya kamata su kawo masa wato ainihin ɗauki. Sannan na hudu shi ne abun nan, abun da ake waƙafi da shi, ko dai ya zama wato abu ne wanda yana nan an mallake shi, ko kuma an shartanta ya zama abu ne wanda ana iya ganinsa kuma an mallake shi kuma ana amfana da shi. Saboda haka kenan kaman aqar, wasu malamai ma sun takaita akan aqar kawai, shi ne gida ana waƙafinsa, babu saɓanin malamai. Shago ana waƙafinsa, fili ana waƙafinsa, gona ana waƙafinsa, ko a yi amfani da shi ko a ba da hayansa a dinga sarrafa kuɗin a wasu wurare. Masallaci ana waƙafinsa, wato abinda ba a iya kau da shi daga inda yake shi ne aqar. To ko kuma ya zama ba aqar ɗin ba ne, amma abin ana amfana da shi. Kamar me kenan? Kamar ƙura'anai, sai ka zo ka sa ƙura'anai a masallaci, sai ka sa darduma a masallaci, ko ka ware wata mota ka ce wannan motan ta ɗaukan gawa ne, shi kenan ba taka ba ne, in ka mutu ba ta cikin gado, duk wanda ya mutu sai a zo a ɗauki wannan gawan, za a ne za a baka lada. Ko ka ware wata tifa ka ce wannan tifan waƙafi ne, duk inda za a gina masallaci za a ɗebo yashi kyauta, za a ɗebo ƙasa kyauta, za a kawo bulok kyauta. To da haka wannan waƙafi ne kai. Ko ka ware wani doki, duk wanda zai yi tafiya wani gari zai ɗauki wannan dokin ya hau, ko wani babur ko mota. Ko ka ware wata saniya ka ce a dinga tatsan nononta, waƙafi ne a dinga shafi sabilillahi. Fakirai ko ɗaliban ilimi ko baƙi ko makamancin wannan ko wasu maƙwabtanka, duka wannan shi ma waƙafi ne. Za a dinga baka ladan sai randa saniyan ta mutu ko ta zama ta daina wato ainihin kawo nono ɗin. To da haka abubuwa daban-daban kana iya bada wato ainihin waƙafinsa, ko kayan gida. Misali yanzu a ce kana da wasu furniture, ka canja furniture na gidanka da kujeru da katifu da gadaje, sai ka yi sababbi sai ka ajiye wannan a gefe. Duk wanda ba yi da kujeru a falonsa ko katifu, to ya zo ya ɗauka ya yi amfani da shi zuwa wani ɗan lokaci, idan ya samu ya dawo da shi, in ya dawo da shi sai a sake ba wani, to wannan shi ma waƙafi ne. Amma abin mamaki a irinmu nan da ba mu da tsari, za ka yi mamaki wannan ya za ya zama waƙafi, don wani in ya mallake shi ya mallake shi kenan. In ka ba shi sai katifar ta kare, gadon sai ya kakkare ya kare, kujerun sai sun lalace. Saboda ba mu da ƙungiyoyi masu kula da wannan. Amma yanzu a Saudiya akwai irin wannan waƙafi. Idan ka zo ka kama hayan gida, sai zamana ba ka da furniture, ba ka da kujeru, ba ka da gadaje, sai a ce to gashi an baka. Amma ba a yadda ka sai da su ba, idan za ka canja su ka dawo da sunan, sai za ka sai sababbi. Shi kenan, in za ka yi mallaki kuɗin da za ka sai sabo, sai ka kawo wannan kuma sai a gyara su a ajiye su, wani in ya zo sai a bashi. Ko kuma kai na gidanka sun tsufa, kana son ka canja kujeru da gadaje na gidanka amma baka da kudin canjawa to akwai inda zaka ɗebi tsofaffin a madayinka na fakiri sai ka je ka kaiwa wannan kungiya ita kuma sai ta karba ta baka sababbi wayannan tsofaffin kuma ta mai da su sababbi ta ajiye su wani idan yazo shi kuma a bashi a karbi nasa shi ma tsofaffi duka wannan akwai tsari ba abin da ba za ka yi to zaka sai zama duk abin da zaka yi amfani da shi yau da kullum ana iya baka aronsa ana iya baka kai amfani da shi in ka gama ka kawo wani ma yazo ya karba shi ma in ya gama ya dawo da shi wani ma yazo ya karba har ne dan yaki manzo suma yace lokacin da ake cewa Khalid ba fi da zakka manzo suma yace Khalid kuna zalun dansa to rigunan sa da yaki ma da kayan yakin sa ya ba da shi jingina ya ba da shi abun nafi sabilillahi hubusi fi sabilillahi waka so da haka wayannan sulkin ba nasa bane ya bada shi wakafi in ka zo sai ka sa rigan yakin ka je ka yaki in ka dawo ka aje ka dauki takobin ka je ka yaki in ka dawo ka aje wani ma zai dauka sai ka aje wasu cebur da diga da wheelbarrow da fatanya da magirbi da sungumi duk ka aje su sai ce da anguwan ku duk wanda yake bukatan amfani da wayannan kayakin yazo amma in yayi ya dawo da shi wakafi ne mai gadin ka za a mayar wa in an zo a tsasa a kulle duk wanda zai karba dai amfani da shi kaga kai wakafi nan ma abubuwa da yawa na amfani yau da kullun ko su manyan tukane miskinai da su yi biki ba su da manyan tukane sai an nemo haya ko aro kai sai ka ajiye su kawai duk in za ku wani biki ku zo ku dauka ko walima ko wani abu ku je ku yi amfani da su in kun gama ku dawo sai a ajiye ko taburmai inda za a shimfida a yi karatu ko ai wani abu wani taro na addini ko wani abu in an yi sai a dawo da su a jiya duka wannan ana iya wakafinsa ko makamai ka aje bindiga wakafi ne idan wani yankin nafin suna hararen gidan wani ko su yan faji da makami sai ka bashi aran bindigan idan komai ya dafa sai ya dawo maka da ita ko ba zai yi bane zai yi mana in ka mata lazim shi ma yana da lazim saboda haka kaga akwai irin wannan su kaga irin wayannan ƙauyuka da ake kinnafi ake zuwa ana afka musu inda suna da makamai wanda suka rike suka yi garkuwa da shi akwai ruwan da yan boko haram sun kasa shigansu ai saboda mai saboda tsaro saboda haka to idan wani gari kuma aka addabe su sai su ba su auren makaman su ma su je su tsare garinsu idan suka abin nan suka tigalma a kansu sai a ajiye in wani ƙauye ma zo a kawo masa ɗauki don wasu ba su da kuɗin makaman da za su kare kansu to kaga duka wanda yana iya zama wato ainihin wakafi ko doki ko mota ko wasu abubuwa ne na amfani yau da kullum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da yazo a hadisin bukhari yace man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shab'ahu wa riyahu wa rawtahu wa bawlahu fi mizanihi yawm alqiyama duk wanda yazo yayi wakafin wani doki ya ajiye shi yake duk wanda tafiya ta kama shi yazo yayi tafiya da dokin nan in ya gama ya dawo da shi kamar ka aje mota wajen nan sungullan wani da iyalensa ta tashi to yazo ya dauki mota ya je sungullan ya dawo wani yana sai kai iyalinsa asibiti wani ma na kuda ne sai ya ja ta bubbugawa da jiri makwata a samu abin da motar da za a kai iyalensa to ga mota nan wakafi duk wanda bukata ta kama yazo ya dauke ta ya je yayi bukatansa sai ya dawo da ita duk wanda ya aje doki a matsayin wannan fi sabilillahi ko yaki zaka je ka zo a baka in tafiya zaka yi ka zo a baka kana mai dole haka yana mai imani da Allah kuma ya gaskanta alƙawarin da Allah ya na bada lada in dokin ya koshi za a baka lada idan dokin ya koshi da abinci kenan za a baka lada shine shabahu wariyahu in dokin ya koshi da ruwa za a baka lada in dokin yayi kashi za a baka lada in dokin yayi fitsari za a baka lada ko menene za a sashi a cikin mizani na kyawun ayyukanka ranar alƙiyama so da haka duk motsin da za a yi da abin da kai wakafinsa to lada za ka samu so da haka ya kamata idan mutum yana da wadata ya ware wani dukiya wanda zai ajiye ta na amfanin al'umma kuma ba abin da zai rage shi da shi yanzu kai gidaje sun fi abin da suka fi ka sa haya wasu ma ka rufe su yanzu akwai wanda zai gina gida kai a garin na akwai wanda ya gina gida ya kusan goma wallahi ya rufe su ana ba ni labarinsa shi ya gina sai ya rufe kawai nuna isa kawai kuma gida an ka rufe shi kan ba lalacewa zai yi ba zai lalace to ka ba fi sabilillahi wakafi ma in baka in kana da kai mawadaci ne baka bukatan haya sakire su zo su zauna ko dalibin ilimi ko masu haddan alqur'ani shikenan ko duk wanda zai aure yazo zan bashi wata uku ko shi ne zauna kafin ya samu haya don za ka ga wani a maimakon wannan za an sa ranar auren sa amma saboda rashin gidan haya an daga aure to kar a daga zo ka zauna amma ka ci gaba da neman haya na baka wata uku ko wata shida shikenan ya samu sai bar mata gidanka duk wannan abubuwa ne da in kai su zaka samu lada amma sai ka almabo zarantar da dukiya ko ka sai wannan kadaran ka hatsar ka sai wannan kana ta tara kadarorin da har ka mutu ma ba za ka cinye su ba ƴaƴanka ma ba za su cinye su ba amma ka kasa gina wani abu wanda zai dinga baka lada a rayuwarka ta duniya da kuma bayan ka mutu idan mutu ya haka yayi asara sai sa Jabir bin Abdullah yake babu wani daga cikin sahabbai ko muhajirin ko ansar wanda yake da dukiya face yayi wakafi da don me yasa mu ba za mu yi wakafi ba ka tona bohol a unguwarku kai na gidanka to na sauran makwabtanku ba makwabtanka ka tona musu ka jona musu a dinga ba da ruwan ana sha fi sabilillah kuma na gidanka ma kana iya ba makwabta kaga zama wakafi kenan sai kana amfani da shi makwabtanka ma suna amfani da shi kawai dan kati da zaka biya na generator ko abin da ka tada generator ko kuma ka biya taki na nefa wanda zai pumpin ne ruwan kawai shi ne zaka dinga yi in kai haka ita ma sadaka jariya duk wanda ya amfani da wannan ruwan sai ka samu lada sannan bowl kuma ruwan sa ba mai karewa bane bada da zaka ce za su karar maka da ruwa kai ko ka tona ma ka kaiwa ne ka dinga ja akan tankin ka kawai kai amfani da wutar ka ja nan ma sadaka ce jariya ila shi bai da fili da za a tona masa ko bai da halin tono amma zai iya obaidan wanda za a dinga ja masa ruwa duka abubuwa na amfani yau da kullum kana iya yin wakafin sa ka bada shi fi sabilillah kuma ba abin da zaka rago kana samun ladanka kullun kuma ko bayan ka mutu a ci gaba da wannan aiki da wannan abun kana samun lada shine ma'anar ya ladina amanu kittu ya ladina amanu taqullaha wal tamzur nafsum ma qaddamat li ghadin ka ji tsoron Allah ka ga wani aiki kai wanda gobe zaka ci riban sa wanda gobe zai saka wato ka tsira daga wutar jahannama ka shiga aljanna wani tanadin lada kai amma ka tanadi abubuwa da za su dinga kawo maka kuɗi wancan harkan tana kawowa kana ta lissafi amma ka manta da abinda zai kara maka tsoron Allah yaqulu almar'u fa'idati wa mali wa taqwallahi awla man safara na ci riba kaza yanzu jari na zama kaza tsoron Allah ka ya karu ladanka na lahira yana karuwa ko baya karuwa shine babban abinda zaka lissafa kafin ka lissafa wacce riba ta duniya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara mana imani da tsoron Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a aljanna gaba daya. Allah ya albarkaci wannan masallaci da kuma makaranta wanda za a bude ko za a fara karatu sabuwar makaranta. Ubangiji ta'ala ya haɓaka ta. Allah ya mata albarka. Allah ya sa a samu ɗalibai waɗanda suke karatu na addini wanda za su amfani al'umma a ciki wanda suke jagoranta wato wannan makaranta. Allah ya saka musu da alkhairi musamman shi Malam Ahmad Na'ibi Ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi da sauran yan uwa da suke taimakon sa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.